Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kina agogon Ghana. Yau Litinin 20 ga watan Yuni shekarar 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa yayin da aka yi bukukuwan ranar ƴan gudun hijira a duniya yau 20 ga watan Yuni, jama'a da dama na ci gaba da tsokaci kan wannan muhimmiyar rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware.
Rashin tsaro shi ke kawo wa har mutum shi bago, jihar shi kawai bago, ƙasar shi da ke to wata ƙasa saboda da cigaba da gan shi, shi ne mafaka har wani lokaci inda hankali kwanciyar hankali ta dawo.
Sannan za ku ji cewa an kammala gasar karatun Alƙur'ani ta ƙasa da ƙasa da aka yi a karon farko a nan Amurka. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Shu'aibu Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. To amma fa duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya kamata mu yi tsammanin ganin mummunan tashin hankali daga Rasha a wannan mako. Yayin da shugabannin tarayyar Turai ke nazarin ko za su goyi bayan matsayin shigar Ukraine a cikin kungiyar tarayyar EU, ya ce tashin hankalin ba wai a kan Ukraine kaɗai ba ne, har ma da sauran ƙasashen Turai. Mun shirya, a shirye muke, kuma mun gargaɗi abokan hulɗa, in ji Zelensky a cikin jawabinsa na dare a jiya Lahadi. Hukumar tarayyar Turai ta ba da shawara a makon da ya gabata cewa Ukraine ta karɓi matsayi na mai cancantar shiga ƙungiyar. Kasashen 27 mambobi za su tattauna a kan batun kanin su kada ƙuri'unsu yayin taron ƙoli da za su yi a ranakun Alhamis da Juma'a. Kafar yaɗa labaran ƙasar Siriya ta faɗa a yau Litinin cewa wani hari da aka kai a kan wani motar bas ya kashe mutane 13, ciki har da dakarun gwamnati 11. Kamfanin dillancin labaran Siriya na Sana'a ya ce an kai harin ne a yankin Jabal al-Bashir a lardin Raqqa. Sai dai ba a bayyana takamammen yadda lamarin ya faru ba, kuma babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin nan da nan. Ruwan sama na lokacin damina ya jefa rayuwar miliyoyin mutane a Bangladesh da jihar Assam ta ƙasar Indiya da ke makwabtaka da ita a cikin hali na ƙaƙani kayi. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayar da rahoton cewa a ƙarshen makon nan ne walkiya da zaftarewan ƙasa suka kashe mutane 25 a Bangladesh, yayin da mutum 17 suka mutu a Assam sakamakon ambaliyar ruwa. A Bangladesh, yawan ruwan ambaliyar ya sa mutane sun makale a cikin gidaje babu wutar lantarki ko kuma abinci da ruwan sha mai tsafta. Jami'ai sun ce an kwashe mutane zuwa sansanoni, amma rahotanni sun ce sansanoni a Bangladesh na fama da rashin kayayyakin jin kai har ma da abinci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan mutane ne suka fito a kan titunan Islamabad, babban birnin Pakistan, da yammacin jiya Lahadi don nuna adawa da tsadar kayayyaki da kuma ayyukan gwamnati a halin yanzu. Tsohon Prime Minister Imran Khan shi ne ya kira zanga-zangar, wanda Majalisar Dokokin Ƙasar ta kada ƙuri'an rashin amincewa a kansa kana ta tsige shi a watan Afrilu. Khan, wanda ya taɓa rike mukamin Prime Minister sama da shekaru 3.5, sai har lokacin da aka hambare da shi, tun daga wancan lokacin ne ya kira gangami a faɗin ƙasar. Ya ce Amurka na adawa da shi ne saboda manufofinsa na ƙasar waje sun fi fifita ƙasashen China da Rasha. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta musanta tsoma baki a cikin harkokin siyasar Pakistan. Khan ya sha sukar kasashen yammacin duniya ne a lokacin da ya kai ziyara a Moscow a ranar 24 ga watan Fabrairu, inda ya gana da shugaba Vladimir Putin a daidai lokacin da Rasha ke shiga Ukraine. A ƙarshe, saboda sinadarin caffeine da ke cikin goro da itaciyarsa, ana amfani da shi ta hanyoyi daban-daban. Yana bada kariya ga wasu sinadarai. Ana saka shi a cikin lemu da abubuwan sha masu bada kuzari. Wasu ma sun ce yana ƙara ƙarfin namiji. Duk waɗannan abubuwa da goro ke yi ana yin su a ƙasar Ivory Coast. Goro ƙwayar abinci ne na asali da ake samu a gabar tekun Afirka ta Yamma. kuma saboda amfani da shi ta hanyoyi da dama cikin lemu da ma abubuwan sha masu bada kuzari ya sa kasuwancin aika shi zuwa kasar waje na ƙara haɓaka. Kasashen da suka fi kowa noman goro a yankin su ne Nigeria, Ivory Coast, Kamaru, Ghana da kuma Saliyo, wanda suka samar da ton 260 a shekarar 2019 a cewar hukumar abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A wannan shekarar masana'antar ta samu sama da dala miliyan 270. A tarihance ana amfani da shi ne a bukukuwan gargajiya kamar auren musulmi irin wanda ake yi a Anyam, wata anguwa a birnin Abuja. A lokacin da kasuwancin goro ke ƙara tashi, masu nomansa da masu kasuwancinsa da ma masu aikawa zuwa ƙasar waje, a shekarar 2017 sun kafa wata ƙungiya ta masana goro da ake kira Professional Kola Association ko kuma Interkola a taƙaice. Manufar wannan ƙungiya ita ce faɗaɗa amfani da goro zuwa masana'antu da dama, musamman masana'antar yin lemu.
A gaida Baba Yakubu Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, 20 ga watan Yunin kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da halin da 'yan gudun hijira ke ciki. A jamhuriyar Nijar jihohi da dama haɗe da babban birnin ƙasar na Yamai kan karɓi 'yan gudun hijira na makwabtan ƙasashe da yaƙe-yaƙe suka daidaita. Daga kwanni ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Kasancewa yau ranar 20 ga watan June rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da 'yan gudun hijira na tuntuɓi Sirajo Sani mai kaset ɗalibi a sashen zamantakewa al'ummomin ƙasa da ƙasa a babbar jami'ar Abdulmunin Jofo ta birnin Yamai, domin jin kowane sha'ani ne za a iya cewa 'yan gudun hijira na wanzuwa a sanadiyar yaƙuƙa da ake fama da su a makwabtan jamhuriyar Nijar.
Wanga al'amari sai dai mu ce Ubangiji Allah kawo mana saukin shi, dan shi gudun hijira babu wanda kauna shi, babu kasar da ga son wani shigo mata a matsayin yana da matsala wanda sai an kai ana ba da gudunmuwa na ya zamna cikin kasar nan, tunda ita kasar da kanta tana cikin matsala. Kuma wanga abba ko mine ke kawo shi ba rashin tsaro shike kawo wa har mutun shi bago jihar shi koyi bago kasar shi yake to wata kasa sai ba da cigaba da ganshi shi ne mafaka har wani lokaci inda hankali kwanci hankali ta dawo. To abin da muke kiran jihar hankali da gwamnati shiga da wannan mutanen da suka keto suka bago kasashen suka shigo kasar Niger ko suka shigo kasar Nigeria ko na Nigeria suka shigo kasar Niger na labili ba duka inda refugee ki Nigeria ne Burkina Mali. To wannan abu da suke yi ba mu ce ba su yi ba su kara, saboda wannan abu shike kara sa tsaro shi kara tababarewa idan ba kula 'yan gudun hijira, dan daga cikin 'yan gudun hijira nan ma ana aisa wanda ka koma cikin bandin nan in su gaba a kula da su. Kenan duk wata ƙasa ta dauki 'yan gudun hijira ya kamata ta zan kula da bangaren abincin su, lalle suna yi ba ba su yi ba, alhamdulillah muna gani cikin media muna ji da labaru kuma suna bada kuma kasashen Turai ya kamata su kara tallafuwa, saboda duk inda aka ce ƙasa ta dauki 'yan gudun hijira to dole na su shirye shi maka sayawa.
Na tun bi ɗaya daga cikin 'yan gudun hijira Fulani da ke birnin Kwanni da suka gudo daga tarayyar Najeriya sanadiyar matsalar garkuwa da mutane da ta haifar da kyamar kabilar Fulani a iyakar Nijar Najeriya, inda illela local government duk Fulanin da aka gani sai an bisa an kashe sa domin jin ko suna samun taimako daga gwamnati ko kungiyoyin ƙasa da ƙasa inda suke a halin yanzu.
Ni Muhammadu nake mu da mun ka zaka nan ba mu samu ne tallahi da an ka ba mu tun da mun ka tawo dai mutane sun yi mul dan gudunmuwa na gidan sauro da wundaye da abinga da mana 20 na cinkaha shine an kawo tallafa ma da gare su ba kuma ba mu komai tun ga da mana bar da mun ka gudu yanzu ma abin ya kai ya kusa kan shekara. Eh, muna so tallafa muna kan muna samu daga dai samu abba yalla, amma mu nan eh muna so a taimaka muna koren gaske.
Wasu daga cikin 'yan gudun hijira sun yi mini bayanin halin da suke ciki a cikin wannan yanayin na gudun hijira.
Ne aure aka ce a kore mun ka ji daɗi, alhamdulillah an gode ma Allah. Wannan matsaloli ba mu da wani matsaloli na da muka ji wanda ana yi muna nan kan. Da mun samu tarbo sai dai abin da kace tallafi abba a kwanci hankali. Sai dai muka fata.
Jahohin Tilabiri da babban birnin Yamai da Tawa da Difa da Maraɗi ne suka fi karɓar 'yan gudun hijira a jamhuriyar Nijar sanadiyar yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasa kasashe masu makwabtaka da jamhuriyar Nijar da ma masu neman zuwa Turai da ke fadawa tarkon dillallan safarin mutane a jihar Agadez. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To idan muka dawo Amurka, a daren jiya ne aka kammala gasar karatun Alkur'ani ta kasa da kasa da aka shirya a karon farko a nan Amurka. Gasar wacce kungiyar Atibian daga jihar Minnesota ta shirya a jihar Maryland ta samu halartar kasashe da dama ciki har da Najeriya, Australia, Faransa da Malaysia. Abokin aikinmu Hanifa Kabir Isa ta halarci wajen gasar, ga kuma rahoton da ta hada mana daga jihar ta Maryland.
Manyan malamai daga sassan duniya ciki har da Sheikh Akawi daga kasar Masar sun yi jawabai na karfafa gwiwa game da mahimmancin karatun Alkur'ani, haddarsa da kuma koyar da shi. A dunkule, malaman sun yi kira musamman ga iyaye musulmi a kasashen yamma da su tashi haikan wajen koyawa yaransu ilimin addinin musulunci da kuma aiki da shi, domin shi ne zai taimaka a samu rayuwa mai inganci da kuma taimakawa al'umma da samun makoma ta gari a gobe kiyama. Na samu zantawa da ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya gasar, Sheikh Abdulrahman daga jihar Minnesota, inda ya ce sun samu kuɗin gudanar da gasar ne daga gudumawar jama'a ta Rusisi, kuma ya yi alkawarin za a ci gaba da gudanar da gasar a kowace shekara nan gaba. Daga nan sai ya ƙara da cewa,
I have a message for all parents that believe that the Quran is a not only a guide for their children but a means in which they compete with one another.
Ina da sako ga iyaye da su yi amanna cewa bayan kasancewar Alkur'ani hanya madaidaiciya ga yara, haka kuma za su iya gasar saninsa da kuma aiki da shi kamar yadda ake gasar wasanni, dan Alkur'ani shine yafi dacewa a yi gasar saninsa. Malama Asiya Ahmed Aliyu daga jihar Kaduna ita ce ta wakilci Najeriya. Ta nemi jin tabakinta ga abin da ta ce.
A gasa ce wanda na ji daɗin ta matuƙa, wannan ci gaba ne ga addinin musulunci, kuma mun ji daɗin haka, kuma muna so Allah ya ɗaukaka abin, kuma Ubangiji ya ƙara taimaka musu.
A'udhu billahi minash shaitonir rajim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا.
Daga bangaren iyaye, Dr. Rahina Ma'azu ta cibiyar nazarin addinai kuma mai nazari kan mata mahaddata Alkur'ani ta jami'ar Harvard a nan Amurka ta yi tsokaci kamar haka.
Wannan ya kamata ya ƙara zaburar da mu iyaye game da koyar da ƴaƴanmu Alkur'ani, duk da cewar ba a gida Najeriya muke ba, insha Allahu a nan ma Amurka mun tashi tsaye, kuma muka nemi taimakon Allah za mu ba wa ƴaƴanmu tarbiyyar addini ingantacciya.
An ba da kyautar kuɗi $15,000 kowanne ga waɗanda suka zo na ɗaya a ɓangaren maza da mata, inda wakilan ƙasashen Amurka da Malaysia suka yi zarra, yayin da ita kuma Najeriya ta zo ta biyar. Hanifa Kabir Isa, muryar Amurka daga jihar Maryland.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A Najeriya, hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ta amshi jerin sunayen 'yan takarar majalisar jihohi da na tarayya, na gwamnoni da kuma na shugaban ƙasa da masu rufa musu baya a matsayin 'yan takara mataimaka. Ɗan takarar jam'iyyar adawa PDP Atiku Abubakar shi ne ya fara bayyana sunan mataimakinsa a takara a helikwaftar jam'iyyar wato Wadata Plaza da ke can Abuja, inda yake cewa,
"My choice of running mate who will help lead us politically next year, not only in the presidential election but also in the governorship and legislative elections. And he will be by my side, back every day to provide our people with unity, revive our economy, improve education, and unite our country. He has brought legislative and executive experiences. Please join me in welcoming to the ticket the next Vice President of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Governor Ikemi Azar."
Ina mai matukar farin cikin bayyana muku sunan wanda na zaba a matsayin mataimakina a takara da zai rufa mana baya a zaben baɗi mai cike da tarihi. Ba wai kawai a wannan zaben kawai za mu yi aiki ba, har ma da wajen zaben gononi da na zaben 'yan majalisar jiha da kuma 'yan majalisar ƙasa. Kuma zai kasance tare da ni wajen aikin samar da ingantaccen tsaro, bunƙasa tattalin arziki da kuma haɗin kan al'ummar ƙasa. Wanda na zaben yana da kyakkyawan basirar ayyukan yin dokoki da kuma tsare su tare da shugabanci. Wanda na zaben shi ne. Shi ne mai girma gwamnan jihar Delta Ifeanyi Okwa. Shi kawo Dattijo Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC ya gabatar da sunan Alhaji Kabir Ibrahim Masali ne a matsayin mataimakinsa na takara amma na wucin gadi don bin umarnin hukumar zaɓe ta ƙasa INEC, inda ta buƙaci a miƙa mata sunayen 'yan takara da kuma waɗanda za su rufa musu baya a wajen zaɓe. Hakan yana nufin cewa nan gaba Bola Tinubu zai ayyanar da sunanta a ƙibin wanda zai rufa masa baya a matsayin mataimakin shugaban ƙasa idan sun ci zaɓe. A daidai lokacin da ake sa ran ita hukumar zaɓe ta buɗe damar sauya sunayen 'yan takara, majiya kwakwara da abokin aiki na Nasiru Adamu Elhikaya ya jiyo da kan gidan Tinubu da kuma hedkwatar jam'iyyar ta APC sun tabbatar da cewa an mika sunan Bola Tinubu da Alhaji Kabir Masari a matsayin ɗan takara da mataimakinsa, wato mai rufa masa baya, amma dai ba su amince da ɗaukan sautinsu ba. Haka ita ma jam'iyyar Labour ɗan takaranta na shugaban ƙasa Mr. Peter Obi ya zaɓi Doyin Okupe a matsayin mataimakin ɗan takara na wucin gadi don a cike ƙa'idar da hukumar zaɓe ta buƙaci a yi. Daga baya kuma za a canza idan lokacin yin hakan ya yi. Shin yin hakan anya ba zai ci karo da dokar zaɓe ba? Barista Ibrahim Tsoho ya amsa mani wannan fatawa.
Wato in ka duba dokokin zaɓe da tsarin mulki dole ka haɗa su gaba ɗaya domin ka fahimci yadda abubuwan suke. Akwai sashe na 31 da 33 na dokokin zaɓe waɗanda suka yi magana akan haka cewa ko za a iya canza wanda aka riga aka ba da sunan shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa, kuma daga baya a zo a ce za a canza shi, da kuma abokin sashi na 142 sakin layi na farko shi ma ya yi magana. Shi kaga wannan shi yana magana ma ai in ka sa wani kuma wai daga baya ka zo ka cire ba, wannan tsarin mulkin bai san da wannan magana ba. Shi kanshi ma wanda ke neman ya tsaya takarar shugaban ƙasa ɗin ba zai zama ɗan takara ba sadda bai tura takardun shi a hukuma, sai dole ya hada da sunan wanda zai mashi mataimaki. Wannan kamar dole ne ma haka ya nuna domin an yi amfani da kalmar nan ta turanci ta shall, wanda ya nuna dole ne yadda tsarin mulkin nan ya zo. So kaga wannan magana ta cewa bari a tura sunan wani wanda daga baya kamun a gama wasu tsare-tsare ko shirye-shirye sai kuma a zo a canza shi, wato in ka bi tsarin mulkin nan shi fa bai san ma da wannan ba, bai amince da shi ba. Kaga ko da ma za a sami bambanci tsakanin dokar zaɓe da kuma tsarin mulki, to kaga dole a tura ma na dokar zaɓe gefe a ɗauke na tsarin mulki, tunda tsarin mulkin nan yana gaba da duk wata doka a game da komi ne ne ma ba wai na zaɓe kawai ba.
To ko akwai hurumin da kila a iya cewa shi wanda aka ɗauke shi mataimaki na wucin gadi ɗin ya ce to shi ya janye dokar na tsarin mulki ya yarda da cewa ya janye haka nan?
Idan kana so ka janye bayan an bada sunanka, dole ne fa za ka rubuta application ne ba neman izini na janyewa. Za ka tura ma party ɗinku cewa ka yi ba ka so saboda wasu dalilai. Kaga a nan wurin in suka duba So akwai wata dama nan wacce za a sake wani zaɓe. Kuma mutum a ce ya mutu bayan an zaɓe shi kamun a tahi zaɓe kuma bayan an gama zaɓe. To ka gan nan kuma ai ba ma maganan mataimakin ɗan takara dole ne a sami wani a kawo shi.
A wani babban lamari kuma dangane da batun na ƴan takara biyo bayan cikumar ɗan da suka wakana sa'ilin da aka gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyu, maganganu sun yi yawa da ke nuna cewa manyan jam'iyyun Najeriya sun sauya sunayen wasu daga cikin ƴan takarar da suka lashe zaben fidda gwani da waɗanda suke jin su ne mafiya ala gare su. Shin anya kawo wannan ya faru, menene hakan ke nufi kuma meye zai biyo baya? Dr. Awal Abdullahi mai yin sharhi game da harkokin siyasa da fashin baki ya amsa wannan tambaya.
Ita jam'iyya ita ce take tsaye da ɗan takara a tsarin mulkin Najeriya ba zai iya tsayawa zaɓe shi kaɗai da sunan shi ba sai idan ya shigo cikin jam'iyya, don haka jam'iyya ita ke ba da hurumin tsayawa takara. Hakan ya yiwu a zaben da ya gabata na fidda gwani. An samu waɗansu suna kan mukamai suka bar mukamansu suka je suka nemi wasu mukamai, kuma bisa ga wani dalili suka rasa suka sake dawowa domin ɗorawa daga inda suka tsaya akan mukaman, duk da yake ba a yi zaɓen fidda gwani da su ba. Alal misali a nan kamar shi shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya nemi kujerar shugaban ƙasa sai bai ci zaɓen fidda gwani na kujerar shugaban ƙasa ba. Sannan an samu macina wanda ya tsaya takara on opposed, wato babu abokin hamayya a kujerar wannan Ahmed Lawan ɗin a zaɓen fidda gwani kuma ya ci zaɓen. To amma kuma shi bayan nan ya dawo shi Ahmed Lawan akan tunda ya faɗi can bare zo ya ɗora daga inda dama nan yake. Shi kuma Bashir macina ya ce bai amince da haka ba. Wannan ya kawo lokacin da aka miƙa sunayen ƴan takara da ya tashi fitowa daga INEC wanda shi ne amintattun ƴan takarar jam'iyyar APC, sai ga sunan Ahmed Lawan ya bayyana maimakon shi sunan macina, wanda har macina ya barazanan cewa zai kai hukumar zaɓe da jam'iyya da kuma shi ɗan takarar wanda aka karɓi kujerarsa aka ba shi na fidda gwani a kotu domin kwata mishi haƙƙin shi. To kotu ita ce za ta yanke hukunci akan wani al'amari. Amma abubuwa biyu, kundin tsarin zaɓe na ƙasa na shekara 2010 da shekara 2022 wato suna da wasu hurumomi ɓangarorinsu na 33 da na 31 inda ya fidda yadda ake tsaye da ɗan takara, da yadda ɗan takara yake zama ɗan takara, da yadda ɗan takara zai iya janyewa daga takara ko ma wace iriya ce inda ya yi takara a ƙarƙashin jam'iyya. To kamar yadda na ce, kotu ita ce take da hurumin da za ta yanke wannan hukunci a yanzu. An yi haka da Godswill Akpabio, shi ma wanda ya nemi kujerar shugaban ƙasa daga baya sai da aka je wurin zaben ya ce ya janye, ya koma neman kujerarsa a matsayin sanata, ita kuma hukumar zaɓe ita ce ba ta sanda shi a haka ba.
Sanshi Abmalufashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Wasu 'yan bindiga a arewacin Najeriya sun buƙaci a biya kuɗin fansa naira miliyan 150 kafin su sako wasu tsofaffin jami'ai biyu na hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar ta NFF da suka sace. A ranar Asabar da ta gabata ne 'yan bindigar suka yi awon gaba da tsohon sakataren hukumar ta NFF Sani Toro da tsohon mataimakin mai horar da 'yan wasan Super Eagles Garba Yila a cikin jihar Nasarawa. Rahotanni sun bayyana cewa an sace jami'an ne tare da wani abokinsu ɗaya a yayin da suke kan hanyar komawa Bauchi daga birnin Abuja, inda suka halarci ɗauran auren ɗan tsohon shugaban NFF ɗin Aminu Maigari. 'Yan bindigar daga bisani sun kira iyalansu, inda suka nemi a biya jumlar kuɗi naira miliyan 150 domin a sako su, wato naira miliyan 50 kowannensu. Tsohon kocin Real Madrid Zinedine Zidane ya yi fatali da ta yin aikin horar da 'yan wasan PSG ta ƙasar Faransa, duk kuwa da cewa ya jaddada ƙudurinsa na komawa fagen horarwa bayan kwashe tsawon shekara ɗaya ba aiki. Rahotanni sun bayyana cewa kungiyar ta PSG tana neman maye gurbin kocin ta Mauricio Pochettino da tuni ta ɗebe sha'awar aikinsa, inda kuma ta yi yaƙinin cewa Zidane mai shekaru 49 shi ne ya fi cancanta da aikin. Jaridar Daily Mail ta ruwaito cewa Zidane na da burin samun aikin horar da 'yan wasan ƙasarsa ta Faransa idan aka kammala gasar cin kofin duniya ta shekarar nan ta 2022 a Qatar. wannan ya sa yanzu PSG din ta karkata akalarta kan kocin Nice Christopher Galtier a matsayin wanda za ta dauka da zaran sun sallami Pochettino. Kungiyar kwallon kafar Real Madrid ta kasar Spain ta kaddamar da sabon cefananta dan wasan baya Antonio Rudiger da ta saya daga Chelsea ta Ingila. Haka kuma kungiyar ta kaddamar da rigar da dan wasan zai saka mai lamba 22 wadda ta samu asali da kuma kari akan lamba 2 da ya saka a Chelsea. Rudiger ya gadi lambar ne daga shahararren dan wasan kungiyar Isco wanda shi kuma zai bar kungiyar a wannan kakar wasannin sakamakon karewar wa'adin kwantaragin sa. Sabuwar lambar ta Rudiger na da tarihin gaske a kungiyar ta Real Madrid sakamakon wasu zaratan ƴan wasa da suka saka lambar kamar Angel Di Maria tsakanin shekara ta 2010 zuwa 2015 da kuma Xabi Alonso a shekara ta 2009 zuwa 2010. A fagen wasan tennis kuma wata ƴar wasar kasar Russia ta sami shiga fafata babbar gasar tennis ta Wimbledon ta bana bayan da ta sauya kasar ta zuwa Georgia. Natalia Zalmidze mai shekaru 29 da ke matsayin ta 44 a jadawalin mafificin ƴan wasan tennis mata na duniya za ta fafata ne a rukunin ƴan wasa biyu gida ɗaya tare da ƴar kasar Serbia Alexander Krunic a gasar ta bana da za a soma a ranar 27 ga watan nan na Yuni. Hukumar shirya gasar ta Wimbledon ta haramtawa dukkan ƴan wasa daga kasashen Russia da Belarus shiga gasar ta bana sakamakon mamayar da kasar Russia ta kaiwa Ukraine. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.15 da kuma 31. Za kuma iya sauraron mu a kai tsaye a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Muna nan har ila yau a Twitter, Instagram da kuma Facebook inda muke kawo muku labarai da dumudumunsu. Yanzu ga wannan sakon.
Baki.
Baki.
Baki. Mai yanka wuya. Shiri ne da zai rika duba lamurran siyasa. Kama daga tsayar da ƴan takara, gangamin yakin neman zaɓe, alƙawuran siyasa da romon demokuraɗiyya har ya zuwa dambarwa da cece-kucen siyasa a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afirka. Ku kasance da shirin a kowace ranar Laraba. Shirinmu na safe ƙarfe 6 agogon Najeriya da Nijar, 7 agogon GMT da Ghana.
Yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya kamata mu yi tsammanin ganin mummunan tashin hankali daga Russia a wannan mako, yayin da shugabannin tarayyar Turai ke nazarin ko za su goyi bayan matsayin shigar Ukraine a cikin kungiyar tarayyar EU. Ya ce tashin hankalin ba wai akan Ukraine kadai ba ne, har ma da sauran kasashen Turai. Mun shirya, a shirye muke, kuma mun gargadi abokan hulɗa, inji Zelensky a cikin jawabinsa na dare a jiya Lahadi. Kafar yaɗa labaran ƙasar Siriya ta faɗa a yau Litinin cewa wani hari da aka kai akan wani motar bas ya kashe mutane 13 ciki har da dakarun gwamnati 11. Kamfanin dillancin labaran Siriya na Sana ya ce an kai harin ne a yankin Jabal al-Bashir a lardin Raqqa. Sai dai ba a bayyana takamaiman yadda lamarin ya faru ba, kuma babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin nan da nan. Daruruwan mutane ne suka fito akan titunan Islamabad, babban birnin Pakistan, da yammacin jiya Lahadi don nuna adawa da tsadar kayayyaki da kuma ayyukan gwamnati a halin yanzu. Tsohon Prime Minister Imran Khan shi ne ya kira zanga-zangar, wanda Majalisar Dokokin Kasar ta kada kuri'an rashin amincewa a kansa kana ta tsige shi a watan Afrilu.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya soka kenan a shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani wato wasu sabbin shirye-shiryen. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tani gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana shirin da kuma injiniyan mu ne yau. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauyin lafiya.